بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى يقرا أدام أليدي ونرانا لا أسبر دارينا لهدي أشرين دبير قواتن رجب shekara ta 1446 wanda ya daidai 25 ga watan Yanayir 2025 miladiya. Wannan majalisi namu da muke karatu cikin littafi na Umratul Ahkam na Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi. Muna nan dai har yanzu cikin babi da ke magana kan Salatul Kusuf. Za mu ci gaba da bin mas'alolin wannan babi daya bayan daya, saboda mu tahariri muga abinda ruwayoyi ingantattu suke nunawa sabanin ruwayoyi wanda ba ingantattu ba. Malai yace an Aisha radiyallahu anha anna ash-shamsa khasafat ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fab'atha munadiyan yunadi as-salatu jami'ah fajtama'u wa taqaddama fakabbara wa salla arba' rak'atin fi rak'atayn wa arba' sajdat. وعن أبي مسعود عقبة ابن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. الأحاديث ولنا حديثي hadisin Aisha, hadisin Abu Mas'ud al-Ansari, hadisin Abu Musa al-Ash'ari. Malai ya kawo mana a gami da wannan babi. Wancan zama mun yi takiki, mun bi diddigi na adadin ruku'i da ake yi a wannan sallah. Muka ce ruku'i ne guda hudu, biyu raka'an farko, biyu kuma raka'a ta biyu. Muka faɗi, muka bi ra'ayoyi da suke nuna cewa za a yi guda uku uku shida kenan, koko za a yi takwas hudu hudu, ko za a yi goma goma. Muka ce duwane ruwayi ne wanda ba su da inganci, ba su tabbata ba. Ruwayan Ali bin Abi Talib da yake cewa ruwaya yana da guda biyu ne. Ruwayan Hanash daga Ali, wancan sati muka ce goma. Ruwayan Hanash daga Ali yana maganar takwas ne, takwas a raka'an farko, hudu a raka'an farko, hudu a raka'a ta biyu. Ita ma wannan ruwayan Hanash din Alkinani majhul ne, ruwayan shi ruwaya ce da'ifiya. Sannan kuma akwai ruwaya da At-Talibi ke ruwaya daga wani littafi wanda ake danganta ma Muhammad ibn al-Hanafiya daga cikin yaran Ali. Malamai suka ce wannan littafi ba yi da inganci, shi ma ruwaya ce da'ifiya. Da haka babu abin da ya tabbata, face abin da malai ya kawo mana shi a nan, cewa ruku'i guda hudu ake yi. To yau insha Allah, duk da shi ma mun fara tattaunawa kace ta kan baya, yau za mu bi diddiki shi ma na karatu din. In za a yi, za a yi shi ne a bayyane ko za a asurta? Karatu in za a yi shi ne a bayyane ko za a asurta? Mun riga mun gama da maganar ruku'i, kuma muka ce ƙarin da Abdullahi dan Abbas yake yi na ƙarin ruku'i, kamar yadda ya faru a Basara, kamar yadda ya faru a Sufata Zamzam, a gefe ko gaba na Zamzam ya yi musu sallah. Wannan duka shi a karan kanshi ne yake yin wannan ijtihadinsa ne, ba wai shi ne an samu ne daga ma'aiki cewa ya shi ya ƙara ba, tunda ma'aiki so ɗaya ta bai. Kaga ba a cewa ka ƙara sai in ka yi so biyu. Na farko ka yi so kaza, na biyu kuma ka yi so kaza. To abin da ya fi inganci shi ne manzo Allah ya yi wannan sallar ne guda ɗaya. Duk da wasu daga cikin malamai su suna ganin wato za a iya ɗaukan ruwayoyin duka. Ibnul Munzir ya hikato daga Isa ibn Rahawiya. Yake cewa kullu dhalika mu'talifun yasduqu ba'dahu ba'dan la'annahu innama kana zidu min ar-ruku'i idha lam yara ash-shams qad injalat wa idha injalat sajada. Isa ibn Rahawi yana cewa duka ruwayoyin nan suna gaskata juna. In ya duba kawai ya gani, in ya ga rana ta yaye shikenan ba sai ya ƙara ba, in ya ga rana bata yaye ba sai ya cigaba da ƙara ruku'i. Wannan shi ra'ayinsa kenan, saboda kamar yana ganin waƙi'an ta faru fiye da su ɗaya, wanda wannan ra'ayi ne wasu daga cikin malamai. Mu kuma abin da muka rinjaya shi ne wato wannan waƙi'a sau ɗaya ta faru, kuma banda sau ɗaya ta faru maganar cewa za a ƙara ruku'i wannan ijtihadin na Abdullahi ɗan Abbas, wannan mutum ne zai je ya duba ya gani. In aka ruwaya Abdullahi ɗan Abbas shi ma ya tafi akan fahimtar cewa ana iya ƙarawa shi kenan. In kuma ya tafi akan zahirin abin da su Malik suka fahimta na cewa dai a dai tsaya abin da yake ruwaya ta zo, to wannan lallai dai wanda ya tsaya akan aikin manzo Allah bil ijma ya yi abin da ke kansa, wanda kuma ya ƙara wanda kuma fahimta ce Ubangiji yakan ba da fahimta ga wanda ya ga dama, amma dai wannan fahimta ce ba magana ce ta manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam. To yau kamar yadda muka ce za mu tattauna ne akan wato shi karatun da ake yi. Ana yin karatu ne a bayyane ko a sirrance. Wannan kamar yadda bayani ya gabata, malamai suna da manganu guda biyu shi ma a wannan batun. Imamu Malik, Imamu Shafi'i da wasu daga cikin malamai, musamman malaman Hijaz da kuma Nafi ibn Sa'ad al-Misri suka ce duka a yi karatu a sirrance, kar a bayyana. Wannan shi ne ra'ayinsu Malik da Imamu Shafi'i da ra'ayinsu Nafi ibn Sa'ad. Kinin Malik wannan babban imami na ƙasar Masar. A Hanaf su kuma, musamman su Abu Yusuf al-Qadi da su Muhammad ibn Hassan al-Shaibani suka ce ya bayyana karatu. Wasu suna danganta ma wannan magana zuwa ga Imamu Zuhri. Imamu Zuhri dai ya dai ruwaito maganan bayyana karatun, wataƙila ruwaito wanne wasu ke fahimtar cewa wannan shi ne ra'ayinsa. Sai wasu daga cikin malamai kuma suka ce a bayyana karatu. Wannan shi ne ra'ayin Imamu Ahmad, wannan shi ne ra'ayin Ishaq ibn Rahuwiya. Haka ana da magana guda biyu. To sai wanda suka yi tawassuti suka ce kowanne kai kai daidai suka yi tsakiya. Wannan shi ne maganar Imamu Tabari, ya ce in sha a jahara wa in sha a sarra. In ya ga dama ya bayyana, in ya ga dama ya asirta. Kuma wannan ra'ayi daga cikin manyan malamanmu na Malikiya, Ibn Abdul Bar An-Nabari shi ma ya ce wannan maganar Abu Ja'far ta yi daidai, ta yi masa. Ya ce ahsan Abu Ja'far rahimahullahu ta'ala. Ce ya kyauta da ya ce duk wanda ka ga dama ka yi, saboda ruwayoyin in kun lura ai ruwayoyin sun zo sun ɗan canza mutane ƙwaƙwalwa sosai gaskiya. Ruwayoyi ne wanda yake idan ka lura za ka ga, saboda shi dama a Tabari banda ma maganar ma ya ce kayi ka bayyana ko ka ƙi bayyanawa, ai shi yana cewa ma ruku'in duka ka yi tun daga raka'a biyu, ruku'i biyu, raka'a biyu da za ka yi banda babu wani ƙarin ruku'i. Wanda za ka yi ƙarin ruku'i duka shi dai yana cewa duk wanda ya halatta. Kaga wannan abu ne wanda yake gaskiya zai wuya wato a iya sallama ba wannan. Faɗin ya yi yawa kuma a shekara ɗaya abin zai zama wato wannan ba. Shekhu Musa ibn Taymiya gabaninsa ma Imamu Bukhari da kuma har su irin zuwa kansu Ibn Taymiya zuwa kansu Albani su suna ganin wato su ma a bayyana. Sun bi ra'ayinsu Imamu Ahmad wajen cewa a bayyana karatu. Wanda suke cewa a asirta kamar malamin Malikiya, hujjansu shi ne hadisi na Zaid ibn Aslam, murin karanta shi a baya. Shi ne dai malam Maliki ma da ya kawo mana wani wani shi ne hadisi na 158. Hadisin Zaid ibn Aslam da yake rubutuwa daga Abu ibn Yasar daga Abdullahi ɗan Abbas. Abdullahi ɗan Abbas a ruwayansa sai yake cewa faqama qiyaman tawilan, sai ya miƙewa mai tsawo qadara nahwi suratul baqara, wargwadan suratul baqara. Suka ce kaga da ya bayyana da wannan bai kamata ya kubuce ma Abdullahi ɗan Abbas ba, dan me zai kintata inda ya bayyana wato inda wato matsala ya bayyana kafin ayya wani abu ne da ya kamata a ce ya sani, musamman wajen bin kwakwafi da Abdullahi ɗan Abbas wajen neman ilimi, ko da yana daga baya wata kila a zai bi ya fahimci wannan din. Sannan kuma sun kafa hujja da cewa galibin hanyoyin hadisin Aisha wanda su aka fi sani kafaffu wanda suka haddace hadisin sun faɗi hadisin amma ba su ambaci cewa an bayyana karatu ba. Wasu daga cikin an sami wasu daga cikin wato wasu daga cikin ruwayoyi ita ma ta faɗa kwatankwacin Abdullahi ɗan Abbas ya faɗa cewa sai na kwatanta shi da cewa ya kanta suratul baqara. Wannan ruwayan tana cikin musnad Imam Ahmad da sunan Nasa'i ta hanyar Yahya ibn Kathir yake cewa haddathani Abu Hafsa maula Aisha, wani Abu Hafsa bayan bawan Aisha ya bani hadisi anna Aisha akhbaratu Aisha ta bashi labari annahu lamma kasafa ash-shamsu ala ahdi rasulillahi lokacin da rana ta kisfe a zamanin manzon Allah tawadda'a yayi alwala wa amara fanuji anna as-salata jami'ah yace wato azu ai sallah fa aqama sayyimi fa atal qiyam fi salatihi ta fadi dai yanda dai ake sallah din duka abin yayi tafaki sai tace hasibtuhu qara'a suratul baqara ina tsammani ya kan suratul baqara thumma raka'a sannan sai ya rukuyi wannan kaga idan ka rashin haduwa yan Abdullahi dan Abbas lalle akwai fusga zai sa wato wani ya fahimci wannan karin fa hasibtuhu qara'a suratul baqara wannan ya kai wasu malamai sun kara huta da wannan musamman dai wanda suke bin wato mazhaba ba wai su a imman ba dole sun yi huta da wannan ruwayar wajen cewa to kaga tayi hukuntu to amma ita shi wannan jumla cewa hasibtuhu wannan maganar Abdullahi dan Abbas wannan shi ya ingata wajen sa sai dai zamu ji amsa da malamai ke kasu to amma wannan jumla na ta hasibtuhu wanda Aisha take cewa ina tsammanin ma ya kan suratul baqara ne suka ce wanda ya kadaita da wannan karin shine shi wannan Abu Hafsa maula Aisha shi wannan baran bawan Aisha Abu Hafsa shi ko majhul ne ba a san waye shi ba eh wato ba a tantance adalcin sa ba wanda ya ruwaya mutum ɗaya ne ya ruwaya wajen sa shine Yahya ibn Kathir Yahya ibn Abi Kathir shine kadai yayi ruwaya a wajen sa ba a san shi ba Imam Darqutni kamar yanda yake cikin Su'alatul Barqani da Imam Zahabi duk sun yi magana akan cewa shi majhul ne suka ce kuma abinda yake mafi inganci a hadisin Aisha shine dai wato a dunkule bata faɗi wannan abin ba wannan kamar yayi kamar hadisin Abdullahi dan Abbas sai haka maganar wannan hasibtu tayi kokanto ko tana tsammani wannan hadisin Aisha wannan bai tabbata ba suka kuma ce kuma inda abin ya mukaddara abin ya tabbata a wajen daga Aisha cewa tayi kokanto ya kanta suratul baqara ne ko bai kanta suratul baqara ba to abinda ya kamata mu dauka tunda wannan a lokacin mutane masallata sun yi yawa masallata sun yi yawa da ba za ka ga kusan sahabban wanda suka duk wanda suke Madina to ba wanda bai gargado wato masallaci ba a zai wannan sallar da shi to kuma da amma ka san sun ma tana baya to kuma ta ila banda sun ma tana baya kuma ta Aisha ko tana baya can to ya za ta ji su kaga za ta iya kintata so cewa tana baya ta kintata wannan kawai abin da kamata a dauka shine yana wato tana wato bayan sahu sosai wannan malamai sun faɗi haka kuma sun ƙara kafa hujja da hadisi na wannan ina fara dai ba da hujjar masu cewa asar tani sun kafa hujja kuma da hadisi da yazo hadisi Samura bin Jundub wajen Imam Ahmad da Ibn Abi Shayba daga Waki Ibn Jarrah Ru'asi Ibn Munzir shi ma ya fitar ta hanyar Abu Nuaym al-Fadl ibn Dukayn dukkan su Waki da Fadl ibn Dukayn su rawaito daga Sufyan al-Thawri daga Aswad ibn Qais al-Abdi daga Thalaba ibn Abbas daga Samura bin Jundub Samura yake cewa salla bina Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kusufi manzo Allah yayi mana sallah wato a wato kusufi na rana wala nasma'u lahu sautan yayi gama sallah nan ba ma ji sautin sa eh to shi wannan wannan kaga shi kansa isnadin sa akwai rauni kuma shi Thalaba ibn Abbad al-Abdi al-Basri shi ma majhul ne wanda ya kaɗaice da wata kashi amtar da shi shine Ibn Hibban akan al'adar shi na wato tawfiqin wanda suke ba a gama tantance adalcin su ba kuma shi ma wannan dai malamai sun ƙara bada amsa cewa in ma ya inganta zai iya yiwa shi kuma baya fahimtar mazan na farko shi ma yana baya saboda an cika saboda ai in kun lura inda za ku bi hadisin Asma din ita ma wato ta dinga faɗan cewa wato an cika ne sosai har wato ya zama an samu da fifi sosai an ga kuma zufa ga kuma cika da akai to kaga wani abu ne wanda zaka iya kiyasawa musamman a wani lokaci in ka bar wayoyi har wanda ma yake wajen Madina kamar Abdurrahman ibn Samura ya tafi sai ya je yana wasa da kibobin sa yana gani wani abin ya faru kawai zubar ya zo a guje ya ga miri mazala zai ya san dole za a yi wani abu a rana to kaga wannan yana nuna maka cewa yanda sahabbai hankali su tashi kuma duk kowa ya za a yi sallah din kuma hankali ya tashi kuma wato ba dole ne wanda ke nesa da manzo Allah ya ji abin da katin ba kuma shi kanshi manzo Allah yanda hankali tashi ba lalle yayi katu da ya saba yin al'ada ya daga murya ba ai ya zo ne hankali sa tashi shi ma kamar yanda zamu zo mu ci gaba da wannan
wannan yana nuna cewa kafin
wannan lokaci ba ta yi ba eh kafin ai wannan lokaci ba ta yi ba shi yasa wannan zai karin da muka cewa maganar a ce ta faru fiye da su daya a kuma shekara daya wannan abu ne mai dauri saboda shi dai zamanin ma yake eh matsala bai taba yin wannan sallan ba shi bai taba yin wannan sallan ba sai a wannan lokacin a takaice dai su waɗannan kaga duk hujjojin maka kawo daga hujja mai rauni sai hujjar da ake da shi mai inganci shine hadisin Abdullahi dan Abbas hadisin Aisha kun ga yadda ya raunin sa kuma koda ma an ce da yana da inganci to ga kuma ihtimali da malami ke kawo tsira baya hadisin shi ma shi wannan wanda muka karanta yanzu shi ma kaga ga yadda ya raunin sa sannan kuma shi ma ga ihtimali da malami suka faɗa to suka ce to kaga hadisin Abdullahi dan Abbas shi kansa me za a dauka dauke shi shi ma anan Abdullahi dan Abbas ba nasi ne ya faɗa da yankan shakku cewa shi ba za a bai bayyana karatu ba cewa yi shi ya kintata to kaga yanzu yana mutuntan kansa ne shi ne fahimtarsa ko kuma ganinsa inda ya ji to wannan zai bayu ne inda ya ce ga ni ga ma'aikin inda ya ce ga ni ga ma'aikin a sahun farko to wannan shi ne kawai zai bayi a ce kawai shi kaga lalle duk ba maganar kintata ai gashi gashi amma in aka iya su cewa shi ma ga wasu sun zama sun cika wuri sai dai a baya wani lokaci ba ta sallar jana'iza aka yayi baka wanda ke baya baya jin abin ke a faruwa gaba wata kila ko shi ma yana baya shi ma dai abinda suka faɗa a sauran hadisin haka suka faɗa a hadisin wato a wannan to sai wanda masu cewa su kuma za a bayyana katu wanda muka ce wannan shine maganar ahlul iraq ala ra'ayi kamar su almajar abu hanifa muhammad ibn hasan ash-shaybani da kuma abu yusuf al-qadi wannan kuma shine ra'ayi imam ahmad ibn hanbal wannan kuma shine ra'ayi ishaq ibn rahowiya da sauran malamai da yawa sun yi hujja da hadisai akwai ingantattu akwai wanda ba ingantattu ba zan wuce wanda ba ingantattun ba saboda ba ma wani bukatar su mafi inganci abinda wato aka ruwaito gami da matsala ya bayyana katu a wannan rana shine abinda yazo a cikin sahihain al-bukhari da muslim da kuma cikin kutubus sunan da kuma sarar jirgai ma da yawa sun rawaito wannan hadisi ta hanyar Abdurrahman ibn Namir cewa ya ji daga Ibn Shihab az-Zuhri yana bada labari daga Urwa ibn Zubair daga Aisha ta bada labarin sallar ma'aiki yadda dai kuka ji wannan sallar din sai ta ce jahara fi salatil kusuf bi qira'atihi ya bayyana karatu a sallar kisfewar rana da ya bayyana karatu a wannan sallar din wannan ai in ku ai mun danyi dan na shafa kan wannan ruwaya ta kanta a baya za a tuna wannan Abdurrahman ibn Namir al-Dimashqi al-Yahsubi shi malamai shi amintacce ne to sai dai malamai kuma akwai sun dan zungure shi cewa yakan dan yi kurakure wasu lokuta to anan a ruwayar sa ya kawata a karba wasu doktin malamai sun kokarin kin karba suka dan kemi bi da ruwayar wannan ruwayar tasa ganin cewa akwai manyan malamai da suka ruwaito wannan ruwayar hadisin daga Zuhri daga ciki akwai Malik daga ciki akwai su Uqayl daga ciki akwai kanshi Az-Zubaydin shi ma wanda yake dan kasan Sham din ne wanda ya fi kowa kafewa a cikin daliban Zuhri da suke Sham duk sun ruwaito wannan hadisin amma su basu ambaci wannan ba sai dai amma kuma su basu ambaci cewa wato ya asata karatu ba ambaci ta bane kwata kwata to wasu daga cikin malamai suke ganin wannan wato ƙari ne cikon labari ne da su basu kawo ba shi kuma wani ya cika musu na washi Abdurrahman ibn Nabir al-Yahsubi al-Dimashqi wasu kuma suke ganin cewa ai ya kawata ce da sun kawo musamman kuma kaga Malik ma shi ba ma ya cewa ma asuta din a bayyana din shi yana cewa asuta wani ke nuna maka cewa wato shi ya samu hadisin a wajen Zuhri ba tare da wannan kalmar ba ya sami hadisin a wajen Zuhri ba tare da wannan kalmar ba babu Zuhri mutum ne mai fadan ilimi wani lokaci yakan ya ga dama yakan takaita ruwaya wani lokaci ya ga dama kuma ya shimfiɗa muku ruwayan baki da saboda yadda fadin ilimin sa yanda yake an ka lura a cikin tabi'ai babu kamar sa a cikin fadin ruwaya sai za ka sun tasa shi su makiya kamar yadda a cikin sabai babu kamar Abu Huraira kamar yadda a cikin tsari ko su abin nan babu kamar su ne Imam Ahmad kamar yadda an sako bayan Imam Ahmad kuma sai ga an Imam Bukhari da Muslim kuma babu kamar su to wasu daga cikin malamai shine sai suka ce wannan ruwaya ce suna ganin kamar ba za su amsa ba saboda Malik Yunus ibn Yazid al-Aidi az-Zubaydi sun saba mashi wannan mutumi duk da wato amintacce ne amma kuma su ba su ambata ba hujja shi rashin ambato to shi kuma malamin abinda malamai ke cewa kuma rashin ambato su kuma bayan nan su kuma ba haka riwaya take ba rashin ambato ko ba dalili ne da za ku ba ka kawo kai kawo dalili kawai kace wani amintacce ya kawo wata riwaya dan wani bai ambata ba sai dai kawai kace kadai takan tayi yawa to kadai takan tayi yawa inda shi kadai ya kawo wancan zama akwai Sufyan ibn Husayn al-Wasiti da Imamu mutaba'a da Sheikh Sulaiman ibn Kathir wancan zama sai nace ina tsammanin ko Sulaiman ibn Kathir ne tare suka ji da shi wannan Abdulrahman ibn Namir sai na yi kuskure abinda ya kamata in ce Sufyan ibn Husayn al-Wasiti da shi da Sulaiman ibn Kathir sune zaman juna amma shi wannan shi tika ne mai zaman kansa ruwaya farkon da muka kawo ila iyaka dai akwai inda aka dazu gure cewa ya dai yin kurakurai wanda kuma wannan ba wani wanda ba wani doki in garman doki face ka dai kitabar sa to shi wannan riwayar da ya kawo cewa wato ana bayyana karatu Sufyan ibn Husayn al-Wasiti ya mushi mutaba'a Imam al-Bukhari da ya kama kawo wannan riwayar sai ya ce to waɗannan malamai guda biyu sun masa mutaba'a dan haka Imam al-Bukhari sai ka dau riwayar shi Sufyan ibn Husayn al-Wasiti riwayar sa yana wajen Ibn al-Munzir a cikin al-Awsat kuma yana cikin kuma sahihi na Ibn Khuzaimah yana ruwaitowa daga Az-Zuhri daga Urwa daga Aisha shi ma sai ya ce wato Aisha ta ce manzon ya bayyana karatu kaga sun hadu su biyu to shi dama kuma shi ma Sufyan ibn Husayn al-Wasiti musamman ruwayarsa daga Zuhri malami suna rawana ta ka san shi Zuhri yana da manyan daya dalibai da yawa kamar yadda na faɗa a wancan sati wato class yake musu akwai wanda dan first class ne irin su Malik irin su Ma'mar irin su Yunus irin su Uqayl irin su Az-Zubayr da sauransu akwai kuma wanda ce yan tsaka tsakiya wanda su wato manyan malamai ne amma kuma dai ba su da kafewa a ruwayarsa irin su Al-Auza'i irin su Al-Layth ibn Sa'ad galibi Al-Layth ibn Sa'ad ma shi yakan yi ruwaya ne daga Zuhri ma da Wasita sai kuma wanda su kuma suke su da'ifai ne kamar irin su waɗannan su kuma Sufyan ibn Husayn al-Wasiti da su Kathir ibn Sulaiman ibn Kathir al-Abdi to shi ya ruwaito wannan ruwayar da yawa daga cikin malamai sun rawaita shi a hadisin Zuhri kamar Ibn Ma'in kamar An-Nasa'i kamar Yaqub ibn Shaybah kamar Ibn Adi dukkan su sun yi zungurar ruwayar sa dake daga Zuhri cewa yana ruwayan yana kuma yi mishi kurakurai kan wasu abubuwa to shi ma masa mutaba'a kuma akwai Sulaiman ibn Kathir al-Abdi wani mutumi dan kasan Basara ruwayar sa cikin Sunan al-Kabir na al-Baihaqi yana rutuwa daga Zuhri daga Abu daga Aisha shi ma sai ce Aisha ta ce ya bayyana karatu to shi wannan abin da shine abin da a wancan zama ban tahariri sosai ba shi Sulaiman ibn Kathir da shi da Sufyan ibn Sa'ad al-Wasiti su abokan juna ne tare kuma suka ji daga Zuhri daga takarda daya saboda kuskuren wannan ita ce kuskuren wannan daidan wannan shi daidan wannan kaga za ta gishi a matsayin abu da yake shi yasa wanda ni kaina da can wannan abin ya fuje ni in ba dan wasu hujjoji da za mu zo mu faɗa a gaba amma in dai wannan shi ne hujja to wannan baya sa ka ce kuma wato wannan za a aminta daga rashin kuɗi kuskuren su saboda Ibn Hibban ya yi magana cewa wato duka suna ruwaya ne daga wata sahifa na Imam Zuhri kuma sahifa ce guda ɗaya kamar yadda shine wannan shine zahirin maganan wato Ibn Hibban ya kuma ce duk ta rikice musu da wanda shi Sufyan al-Wasiti da shi wannan Sulaiman ibn Kathir duk ta rikice musu ita ruwaya din to wannan shine ruwayoyin da ake da shi kaga yanda dai malamai wasu sun inganta wasu kuma suna ganin kamar suna da tare da ruwaya amma dai shakka babu dai a sami Abdulrahman ibn Namir shi ma ya ruwaito wannan ruwaya koda ka ce shi Sufyan ibn Kathir al-Wasiti da shi da Sulaiman ibn Kathir ka dauki shi a matsayin mutum daya tunda suna yi ne daga sahifa guda daya wanda duk an sami wato rikicewa a cikin wannan takaddan tasu amma shi Abdulrahman ibn Namir wato wannan shi kawai yaka dauki tibe ne amma shi kuma kafafe ne amintacce ne to wannan zai gaya maka kuma wani abu to a cikin kuma ruwayan Abdulrahman ibn Namir wasu lokacin in kai nazari zaka ga akwai abin da zai iya taimakon wannan ruwayan cewa ya haddace hadisin daidai abinda ake gudu na cewa yana dan tibita a wannan karin bai tibban ba shine yake cewa qala Zuhri sai Imam Zuhri ya ce sai ya ce mashhur wa malamin sa ma sana'a hu kadhalika Abdullah ibn Zubayr wannan yanda ka ga mun aina wato manzala ya sallan daga hadisin Aisha dan uwanka lokacin da yana khalifa Abdullahi ibn Zubair ba haka yi ba yace ma salla illa rak'atayn yayi raka'abi ne kawai misal subhi kaman salla asbah ib salla bil madina lokacin ne salla a madina qala ajal sai ce eh haka ne kware da gaske innahu akhta'a sunnah ya kuskura sunna kuwa eh wato ya kuskura sunna wannan da ai dama ya kuskura sunna wanda zai raka'abi ya kuskura sunnan ku da gaske ku wanda zai raka'abi kacal ai mun faɗi cewa wannan da ba sabani sunna ce eh fahimta sace ko bai dace ba musamman Abdullahi ibn Zubair ya da wasu abubuwa dama da yake da su istihadin sa ga ilimi wanda yake daliban ilimuka yin sahabbaiya wannan amma wannan me yasa watakila ko hararu me abin da yasa na kawo wannan ruwaya abin da ya kamata mu lura shine a ciki izu az-zuhur yace mishi yayi sallah irin sallar asuba sallar asuba ana bayyana katune ana bayyana katune shi a lokacin imamu zuhuri tambayan shi magana da yake mishi ne me yasa yayansa sahabi Abdullahi ibn Zubair bai adadar ko inda manzo Allah yayi ba sai yace masa ya kuskura sunna amma kuma da yace mishi yayi sallar inta asuba sai bai ce ya kuskura sunna kuma a asutawa ba ce tunda bayyana waye tunda yake irin asuba ce eh wannan wannan zai ihtimali ne shi ba zan iya dauka kuma ana magana da ka'abi ne kawai amma dai shi abin da ya tambaya shi a jere rukuni ne kuma sai ya kamanta ta da sallar asuba wannan wai ana son a fahimci cewa maganar cewa ana bayyana katu wace san hada cakatun su ne wannan abu ne shahararre wannan malamai za su iya hujja da wannan hujja banda shi kuma wannan hujjan kuma da ya zai wannan karfi shine abin da zaka sanani ya fitar yana fitarwa daga Isma'il ibn Abdullah al-Basri yake cewa hadathani Zakariya ibn Abi Za'idah al-Sha'bi wannan riwaya ce daga Amir ibn Sharahin al-Sha'bi yace kasafat ash-shams wal-Mughira ibn Shu'ba 'ala al-Kufa wata na Kufa rata kisfe Mughira na Kufa din fa qama fa salla bin nas sai tashi ya salla da mutane fa kuntu haythu la asma'u ni kuma ina da ni akai wannan sallan amma ina can baya inda bana jin karatun sa fa hazartu qira'atuhu qadra suwatin min al-mi'in sai na kintata cewa yayi karatu ne ya karanta irin sori wanda suke da wato adadin ayoyi irin dadin nan wato masu dogayen zango sun maraka'a sannan sai ya ruku'i sun marafa'a sai ya fadi yanda ake sallah kaga shi ma a nan ya fadi cewa ya bayyana karatun kawai ya ce shi yana can inda baya ji ne inda yana kusa da ya ji eh kaga yana jin sauti ai shi nake ce maka anan kaga anan zai zama yana jin sautin amma sautin dishi dishi to taƙila shi ma Abdullahi dan Abbas shi ma irin wannan ruwaya ce ai yake fara shi ma cewa yana jin sautin dishi dishi amma kuma bai iya fanta cin min sallah ya karanta ba shi da yaga an da an tsaya da yawa sai ya kintata cewa an kan an yi katu wato kwatankwacin Bakara ko Ali Imran kamar yadda Abdullahi dan Abbas shi nan yake faɗi a cikin nan ga wata lokuta kuma ya summa raka sai ya ruku'i summa rafa'a sai ya dago fa qara'a sai ƙara karatu summa raka'a sai ƙara ruku'i summa sajadatu shamsu fa raka'a wa sajada summa qama fi thaniya wannan shi ma daga ƙarshe akwai inda aka dan sabi dan kwangwaba kan baya wannan ruwayan dai ruwaya ce wacce take a Hasan isnadin sa isnadi ne Hasan Isma'il ibn Abdullah dan uwa ne ga dan dane ga wato yar uwar Muhammad ibn Sirin ba a san shi sosai ba amma dai Abu Ali al-Hafiz al-Kufi yace saduq ne ibn hibban kuma ya ambace shi cikin afiqatin sa imam az-zahabi a cikin al-kashif yace fiqa ne sadaka isnadan babu dadi kaga wannan Allah kalli yana ƙara sheda ga hadisin az-zuhurin can na cewa manzo Allah lalle ya bayyana karatu kawai watakila duk wanda yace bai tabbata yayi nesa ne amma wanda kuma wato yace ya bayyana yana faɗin hakikanin abin da ya faru ne ita Aisha ba yayi taje ba saboda tana daga baya amma kuma ta faɗa maka cewa kuma an bayyana to koda ba akwai ruwayan cewa ana bayyana katu daga Ali ibn Abi Talib ko kace a cikin sanadin sa akwai darauri daga Hanan shi ne wannan da sauran ruwayoyi to koda mun ce duka ruwayoyin ba a bayyana ba wancan murarrara masu bayyana wancan kuma mun su ma asatawa shi ma dai babu inda aka ci kuma asata ta sarahata kaga ihtimali kofa ya zama abu to na'am ba inda aka ce an asabta eh sai hadisi da'ifi da ake da shi kuma shi ma akwai ihtimali muhtamal ne zai iya dauka wato fuska biyu cewa shi baya ji to shi baya ji ko baya da wani sa baya ji cewa dai shi baya ji ni ba na ji to baya ni kuma wani na fice ba wanda ke gaba to kaga in ya tabbata cewa ana iya samun wato kintata saboda nisa da ake da shi da kuma yawan al'umma to abin da yafi shine amfani da ruwaya da take cewa an bayyana ai amfani da ruwaya da take cewa an bayyana saboda ita ruwaya ce wacce take cewa a kuskurtar da wannan amintattun tsammani ake yi to kuma a samu wasu hanyoyi su musu sheda to ne yafi daidai a aiki da shi aka kuma aje ko wajen wanda shi ma tsammani za a amfani da shi sai zan kace za a amfani da asurtawa shi ma tsammani ne shi ma da ihtimalin ne to gware ku ba wato koyaya kuma zai aka ruwaya guda daya wacce take tafi shi sai Imam Bukhari da sauran manyan malamai suka karbi wannan ruwayar Ibn al-Munzir Imam Muhammad Ishaq ibn Rahawiya Ibn Taymiyyah Al-Albani da sauransu suka fadi wannan suka karbi wannan ruwaya suka ce ruwaya ce tabbatacciya Ishaq ibn Rahawiya yake cewa law lam ya'ti fi zalika sunna inda sunna bata zo akan haka ba ma lakana ashbahu al-amrayni al-jahr da yana ma abin da yafi dacewa a asutawa ko bayyanawa shine a bayyana din tashbihan bil jum'ati sai an kamata ta sallan jumaa wal ila ne ko sallan idi wal istisqa ko sallan wato tsorkarwa wannan disalloli ana bayyana karatu ne kamar da aka sani wa kullu zalika da hara kuma dukkan su ana yi ne kuma da rana wanda yace ana asutawa shi ya kamata sai da sallan nafila da ake yi na rawatib da sauransu su kuma wadannan salolin kuma shari'a ta zo ta fitar da su ita kuma wannan sallan guda biyu tunda aka yi gangamin jama'a to kuma aka shiga gangamin jama'a galibi aka sallah mai jama'a irin wannan ana bayyana karatu to wannan shi yafi kusa na jima a ruwayar zuhur nan nima ina ta kon gaba kon baya akan ta to amma dai bayan na dai ƙara kallon abu kuma sai na fahimci lalle abin da su Ibn Taymiyyah da su Albani suka tafi zuwa gare shi na cewa ana bayyana karatu to wannan shine yafi daidai da ruwaya tabbatacciya to sai magana cewa wato adadin karatun da ake yi wannan kaga muka ce bai da wani haji wasu kitan da Baqara wasu da Ali Imran wasu kitan da Alif Lam Ra wasu kitan da surori masu yawa sahabbai sun karanta surori masu yawa saboda haka wannan yana hannun shi liman da kuma shi abin da ya haddace da abin da ya ga yana da dama yayi shikenan duk wannan babu lifi yanzu kaga mun gama da ruku'i mun gama da karatu muna mun sana a daki daki kowace gaba mu bita yanzu ruku'i guda hudu ake yi sannan kuma karatu bayyana karatu ake yi yanzu za mu je kuma ta kuma sujada sujada ita ana dadewa ne ita ma ko ko ba a dadewa saboda wasu ruwayoyi sun zo ba su faɗi maganar dadewa ko shi dadewa ba saboda kana kowane sahabi ya tashi zai faɗi daidai da abin da yake ganin a lokacin ana da bukata a sani ruwaya kuma wani lokaci wani na dadewa wani kuma ya shimfiɗa ta baki ɗayanta saboda haka to gargwadon yanda shi ɗalibin ya samu ruwayar gargwadon yanda kuma zai yi haƙuri kuma wasu daga cikin tabi'ai ka san ba wai suna saboda tsabar kwaljin da ake da shi ko Imam Malik na da wannan hadisi ne zai kawo ana bukata a mishi yan tambayoyi amma sun tsabar kwaljinsa da kuma wato ladabi na ɗaliban za su iya masa ba sai sun jira lokaci yayi ai waɗannan mutane wato abin na sosai su wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa ba musahabi bane mutum ya tsawata sallar sujada shi ma dai wannan shine maganar malaman malikiya a gaba gaba shi Imam Malik shi maganar Imam Shafi'i Ishaq ibn Rahawiya ya faɗi wannan maganar amma kuma shi ya da ruwaya kamar yadda Ibn Munzir ya fito daga wajen sa yace ko in an tsawata babu lishi shi ya shi kullu zaka ga Ishaq ibn Rahawiya kan wannan masalan yana tsakiya ne shi na ma jima ni ban ga wata masala da zaka Ishaq ibn Rahawiya ya dan sa Imam Ahmad ba in ba irin wannan ba Malik ya ce wa lam asma anna sujuda yutawwal fi salatil kusuf tuni dai ban ji daga ruwaya ba shi kaga ba ta hanyar da malamai ke daukar ilimi sai ta hanyar ruwaya yace ni ban ji ba a ruwayoyin da nake da shi cewa wato sujada ana tsawaita ta a sallar kisfewar rana kaga Malik nan cewa yayi bai ji ba wai kan wani yaji wani abin da yake kari akan ilminsa to wannan za a iya karba duk da akwai ma magana kan wanda rashin jin nasa mantawa yi kokuri bai jin bane eh to ai akwai ruwaya ce akwai malai akan wannan sallan kusumi shi ma ya samu kuskure guda biyu akwai wannan ɗaya daga ciki sannan kuma sai magana khutba magana khutba ma shine yabba Ibn Munzir mamaki Malik har wato riwayar hadisin da Manzo Allah ya khutba din amma kuma yace za a khutba bai ce wannan mantawa ne bai kon gaba kon baya to shi ma anan akwai yiwuwan wannan wata ihtimali galibin malaman hadisi a gaba gaba Imam Ahmad da sauran manyan malaman hadisi Imam Bukhari sun dauka akan cewa ruku'i shi ma ana wato tsawaita shi ne sun kafa hujja da wato hadisai da yawa wanda suke nuna cewa wato ruku'i ya kamata a wannan a tsawaita shi wanda kuma wannan gaskiya shine daidai da babu wani kokoto a kansa dan ruwaye sun faɗi wannan karara wanda duk yace shi ba za a tsawaita ba hujjarsa shine bai sani ba kamar da Malik ya faɗa to shi kuma rashin sani ba ilimi bane ba tabbas ne ba rashin sani kawai yana nuna kai ne baka sani ba wani kuma da ya sani kuma shikenan sai ka hakura shi din da ya sani sai ka hakura ruwayarsa saboda shi maganar tsawaita ruku'i na arwata daga Aisha arwata daga Abu Huraira arwata daga hadisi daga Abdullahi ibn Amr ibn al-As dukkansu sun faɗi cewa ana tsawaita ruku'i hadisin Aisha Imam Al-Humaydi ya fitar ta hanyar Al-Humaydi kuma Ibn Mundhir ya fitar Ibn Khuzaimah ya fitar a cikin sahihin sa shima duk da wasu su ma da yawa daga Sa'id Ibn Abdurrahman Ibn Uqba Ibn Khuzaimah yana rubuta daga Sa'id Ibn Abdurrahman Ibn Uqba dukkan su da shida Al-Humaydi daga Sufyan al-Thawri daga Yahya Ibn Sa'id al-Ansari daga Amra daga Aisha in za a tuna mun karanta wannan hadisin to sai tace Aisha tace fa qala sujuda sai tsawaita sujada wa thumma rafa'a sai qara dagowa thumma sujada sai qara yin sujada duna sujudul awwal amma bi tsawaitawa farko ba kaga nan yana da cewa an tsawaita din wannan kuma isnadin sa isnadi ne sahihi isnadin wannan isnadi ne sahihi al-Thawri ne ke rawaita daga Yahya Ibn Sa'id al-Ansari daga Amra wani abin da zai baka mamaki Malik shi ma ya rawaita wannan riwaya duk da shi riwaya ce takaitacciya ta hanyar Imam Malik kuma Imam Shafi'i ya rawaito shi ba sai dai riwaya ce takaitacciya wata kila Imam Malik saboda Yahya Ibn Sa'id al-Ansari malamin sa ya takaita mishi riwayar sai ya zama bai fahimci wannan din ba ko kuma ya zama ya manta kamar yadda ya manta a Kuduba ko ya zama ya manta duka wannan zai iya faruwa dan haka ashe ka ga wani lokaci ana iya samun mutum ga hujjar a gabansa amma ya manta bari Ibn Taymiyya ya faɗa a Sharaful Balagha da Imam al-Ala sadaka ba ko yaushe ne zaka ga wani malami ya kuskure ma sunna ba zaka bashi uzuri ko maka dage akan sai ka bi wannan kuskuren nasa wannan ba mai yi sai mai masu ra'ayin takifi yan takifi ne na mazhaba amma wanda suka fahimci ilimi yanda yake da kuma yanayin yanda abubuwa suke wato da yawa mu kan mu da babu mu kai mun kawo mu kai abinda muka tara a muka taska ce a zuciyar mu bai kai nasu ba to da ma muka kanta abu gaba mu zo mu manta kuma har ma lokaci ka bada fatawa sai ka je ka koma can wani lokaci ka tila sai ka yi buf ka je ka kira wani ka ce ka yi hakuri wannan fatawa da na ba su kuskure ce to balle kuma malamai da suka tara abubuwa da yawa saboda haka abu ne mai sauki su manta Imam Thawri da Ibn Uyayna da sun daga Yahya Ibn Sa'id al-Ansari da abin da yafi na Imam Malik cika wasu faɗi wannan sunna da sannan banda wannan riwayar Abu Hurairah yana wurin wajen Nasa'i yana fitar da shi ta hanyar Muhammad Ibn Amr daga Abu Salamah al-Ansari Abu Salama Ibn Abdurrahman Ibn Auf daga Abu Hurairah Abu Hurairah yake cewa thumma sajada sannan kuma sai manzo Allah ya yi sujada fa aqala sai tsawaita sujada fa qala su sai tsawaita sujadar nasa thumma rafa'a sai qara dagowa thumma sajada sai qara sujada fa qala su bi qara yin tsawaita sujadar shi duna sujudul awwal wanda bai ta sujada na farko ba wannan isnadi ne hasan saboda shi wannan Muhammad ibn Amr al-Layfi al-Madani sannan kuma banda shi akwai riwayar Abdullahi ibn Amr ibn al-As riwayar suna wajen Abdurrazzaq as-Sunani ta hanyar Abdurrazzaq kuma Imam Ahmad ya fitar da shi shi ma Ibn al-Munzir shi ma ya fitar da shi dukkansu suna cikewa daga At-Tawri daga Abu Ibn Sa'ib daga babansa As-Sa'ib Ibn Malik daga Abdullah Ibn Amr Ibn al-As yake cewa fa qila la yasjudu sai aka ce ko da bai sujada bane wato ya tsaya a tsaye kam aka ce ko da bai rinku fa ya tafi sujada ba fa wasa da sai ya tafi sujada din fa qila la yarhu aka ce ko da bai dago ba da shi ga dadi kina tunda har saboda tsabar gaji an ce ko da bai dago ba wajala fa qila la yasjudu wasa da فقيل لا يرفع فرفع شيء له وجلس ne zauna kuma وقيل لا يسجد sai aka ce bai yi ko ya bai sujada bane wannan zaman da ake tsakanin sujada guda biyu sai ya dade shi ma fasajada sai ya kara yin sujada فقيل لا يرفع sai aka ce ko bai dago bane kaga ya kara dadewa ثم قام sannan sai ya miƙe shi ma wannan kaga yana nuna maka wato sujada an tsawaita ta kuma wannan ruwayan tana nuna cewa baka ta zaman da ake tsakani dan wasu daga cikin malamai sun ce ma fa da kamar yin isa kan rahuwiya sai wasu daga cikin bawayi basu fada ba dan haka shi yana ganin in ka gana ma ka tsawaita zaman da ake tsakanin su jira guda biyu ko kuma ka tsawaitawa amma dai wannan ruwayan kaga tana nuna tabbas cewa an tsawaita a wani lafazi kamar yadda ya zo a cikin annasa'i wajalasa ya zauna faqira la yasjudu aka ce ko dai ba zai sujada bane fajalasa fasajada sai ya ƙara yin sujada kaga wannan yana ƙara nuna maka haka a wani lafazi kuma har ila yau na imamu an-nasa'i yace wasajada ya ƙara yin sujada fa qala sujuda ya tsawaita sujadan nasa thumma rafa'a ra'sahu sannan sai ya dago kansa wajalasa ya ƙara zama fa qala julus ya tsawaita zawiyan nasa zaman nasa thumma sajada sai ya ƙara sujada fa qala sujuda sai ya tsawaita wajen sujadan nasa kaga sujada an tsawaita zama da ke tsakanin sujada guda biyu su ma an tsawaita to wannan shine khulasan ita wannan sallan yanda take a hadisai ingantattu yanda dai abin da zamu fahimta shine rana dai ta kisfe a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya ba maya nan baya gida ya dan fita abin sa sai ya dawo a gagauci kuma ya cikin hali na tsoro da ya dawo ya su haka yi alola yana ma jan gwadansa bai ma iya ma sawa ba sun hankali ya tashi sannan maza Allah ya zo masallaci ya sanya aka kira mishi mutane as-salatu jami'a kaga ko ashe an kira mutane da yawa an taro da yawa sai mutane suka zo a bayan sa dudu suna sallah sannan sai ya kabbara da ya kabbara sai ya karatu da ya karatu kuma ya bayyana karatu da ya bayyana karatu wanda yake kusa da shi ya ji wanda yake nesa bai ji ba wannan ita ce ruwaya sannan kuma yayi katu mai tsawo ya kwatankwace suratul baqara ko abin da ya kama da wannan sannan sai ya ruku'i da bai saba ba ruku'i mai tsawo sannan ya dago da ya dago mai mukan ya tafi sujada sai ya ƙara ci gaba da karatun sa sai shi da ya ƙara tsawaita karatu amma bata kai tsayuwan farko ba sai ƙara yin ruku'i ya tsawaita ruku'i bata kai tsayuwan farko ba daga nan kuma sai ya tafi sujada yayi tafi sujada kuma sujada ita ma ya tsawaita ta daga nan kuma ya dago kuma ya tsana ya jima ya ci gaba da yin addu'a daga nan kuma ya ƙara tafiya sujada sai dai sujadan ya tsawaita bata kai ta farko din ba ya ƙara dagowa da ya ƙara dagowa kuma shikenan sai ya miƙe ya tafi raka'a ta biyu ya abin da ya raka'a ta farko irin abin da ya raka'a ta biyu sai dai idan ka kwatanta tsawon suran da ake karantawa da kuma tsawon gejin sallar raka'an bata kai raka'a ta farko ba wannan shine a takaice abin da ya faru a wannan hadisai masu rikitarwa kaga a ciki dai wato yayi ruku'i guda hudu yayi sujada guda hudu wannan ga wanda ya duba littafin Albani abin da ya samu kenan malam ya ta yi kware da gaskiya ya dinga bi kekirkeke sai da tabbatar sallan ta fito fili ga wata mutane wannan kuma ya daga cikin mizan Albani gaskiya ya daga cikin mizan Albani don aka samu ruwaya mai irin caza kai irin wannan to shin ya tashi bayan ya gama matsatsar da ruwayoyin to sai ya zo ya dinga hada maka shi wato daki bayan daki komai abin da ya faru yanda dai ya fata sallan Nabi din da to Allah ya sa ya gwarance da wannan abubuwan gaskiya Albani ko a magalmai da suka gabace shi to ba kowa ne iya yin Albani shi iya ba wajen ya waki a ce guda daya amma zai sa maka shi yanda zaka rube ba Allah ta'ala ya ji kasa rahama muna da lokaci biyu to ina ganin wannan idan muka shiga ba lalle mu ta ba babu laifi zamu iya dakatawa a nan idan kuma mutum 40 kawai muka ci ba laifi zamu iya dakatawa a nan akwai yanzu masaloli kawai zamu shiga ai kaga an ma gama da masalar sallar ita kanta a kusan masalar sallar an gama da ita abinda kawai rage zamu tattauna akwai wani hadisi na Abdurrahman ibn Samura yana cikin sahih Muslim to akwai kwan gaba a cikin wannan hadisin shi ba shi wannan ba zamu tuma ba insha Allah kawai dai shi ya faɗa cewa addu'a ne shi ita aka fara yi sannan ko sallar ko a cikin sai ya ce an yi raka'a biyu amma bai a faɗi adadin ruku'in ba to shi ma zamu faɗi duk da yana cikin sahih Muslim zamu faɗi taujihi da malamai suka yi ma wannan hadisi din cewa dai baya dai cin karo a takaice dai in ba mu samu lokaci ba za mu ci gaba inda akwai sauran matsaloli da suke da alaka da babu akwai yaushe ake yi kuma sallan kisfen wata ana yin ta irin wannan sallan ne ko kuwa za a yi sallah ne kawai ba irin wannan ruku'i masu tsawo din ba da kuma sauran matsaloli irin wannan insha Allah idan muka zo za mu tattauna kan wannan abin da muka tarbi Allah ya ba mu lada abin da muka kusa da Allah ya fi mana صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ورا أصبر أنا لا بكرة إن شاء الله لا أصبر To wato akwai shi magana miƙe kafa ya kalli al-qibla. Akwai wasu ne kawai wasu daga cikin zaka ga malamai ne ma, amma sai daga sun dan matsayi sun yi sallar mamu na ruwaya, suna ganin sallar mamu na ruwaya kamar sallar mamu al-badi ce. Kuma kamar da muka karanta a hadisai, kun ga al-badi ba shi ne kawo wannan fahimtar ba, suna cewa wannan fahimtar su ce shi wannan kafa, suna cewa wannan fahimtar su ce. To amma wannan al-badi ba fahimtar sa ba ce, ya riga ka maka hadisai, kai yanzu kai ne ake bi bashi ka duka kwayo dalilin da yake kwanta fahimtar sa. To da yawa wasu daga cikin al'aimma wataƙila suna da fahimtar cewa su kafa din ba ita ce abu da su kawai ana abin da suka damu da ita ce wato kafada. To wanda yake da wannan ra'ayin kaga yanzu kaga shi kana ira binka bashi da didi ne ba, ya ma fahimci abin da ka fahimta din. To in bai fahimci wannan abin da ka fahimta ba, kaga ba ka iya matsa masa. Amma kamar yadda muka faɗa, abin da yake wato sahihi a cikin ruwayoyi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi sallarsa wato komi da komi yana kallon al-qibla ne, komi na kallon al-qibla ne, eh, duk wasu gaɓoɓinsa da kafafunsa. Kuma duk yadda aka siffanto yadda yake tsayuwa ɗin, za ka ga ba yadda za a yi ka yi ta daidai da manzon Allah ke yi ɗin, in dai ba ka kallon al-qibla ne komi da komi ba, ba dai ka tsaya haka ma ka ba. To in ka tsaya kamar haka, to in aka yi shi za a yi sahu da kai, to ta yaya za a yi? Ba me za a yi ku ce kun tafi dai kamar wato kunnin wannan kwabo da kwabo, kamar hancin takalmi da hancin takalmi, ba zai wani abu ba zai yi ba. Saboda haka wannan shine duk abin da in an samu mutum ya kici sai a kyale shi, fahimtar sa ce wannan, sai a bari kafi ya yi masa wato wannan. Insha Allah wataƙila idan muka sami wani lokaci idan mun tashi za mu ƙara karanta wasu daga cikin hadisai da suke magana kan hadisa wannan, a fahimci yadda abubuwan suke. Tunda ana magana a haɗa kafa da kafa, a haɗa wato har ana ganin wato yanayin cinya da ƴan jama'a yana haɗuwa da ƴan jama'a, fita ya za ka yi wannan in kuma ce dai haka za ku yi, ba zai yiwu ba. So wannan kaga wani lokaci kawai mutane suna son ba za su yi ma wato sunan manzon Allah sallama mata ba. Ita kuma kamar yadda aka maka faɗa, kowane malami ba wajibi ne sai ka bi shi ba addinin musulunci, ba dole bane za ka bi shi ne akan abin da ya kawo maka na ma'arufi, hujjan da ya kawo maka, amma ba wai shi a karan kansa dole sai ka bi shi ba. Biyayya ga malami tana tikewa zuwa ga biya daga Allah da manzansa. Saboda in ya kawo abin da ya dace shi kenan karba, ko bai kawo ba sai a wato kyale masa abinsa. Insha Allah idan muka zo a tana mun kawo mu shiga karatu wani satin sai mu karanta ko da gurguje ne waɗannan hadisan kasunan ai a ɗan baya-baya, sai mu shiga cikin sabon karatu. إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.